sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan kun huta lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a yau 15 ga watan Oktoba aka yi bikin tunawa da matan da ke zaune a yankunan karkara a duniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba irin kalubalen da mata mazauna karkara ke fuskanta.
Muna nan muna wahala muna kan Allah ya dama nan muna cikin wahala amma Allah ka mana sauki.
Kaman mu wani irin wahala na menene?
Kamu da marayu.
Sannan za ku ji cewa hukumomi sun bude makarantun boko a yau a damagaram da ke jamhuriyar Nijar. Bayan da suka kwashe watanni a rufe sanadiyar annobar coronavirus. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda shi ma zai dubi kan yadda makarantu suka bude a wasu yankunan Najeriya. Baya ga haka akwai mu dauki da labaran wasanni daga Najeriya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO, Chinmaya Suminantana, ta fadawa yau Laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi. Suminantan ta ce tana fatan za su samu akalla allurar rigakafin corona ɗaya mai inganci zuwa 2021, amma ta ce ba za ta wadatar ba. Ana sa ran allurorin rigakafin COVID-19 sama da 170 suna matakai daban-daban na gwaje-gwaje a duka duniya, ciki har da guda 10 da suka shiga mataki na ƙarshe da ake gwadawa akan mutane da yawa. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Johnson & Johnson da AstraZeneca sun dakatar da gwajin na mataki na ƙarshe na baya-bayan nan na allurar rigakafin, bayan da ɗaya daga cikin waɗanda ake gwada maganin a kansu ya kamu da rashin lafiya. Akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ambaliya a kudancin Indiya, a cewar jami'a a yau ɗin nan Alhamis. Wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad, inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke, cewa mutum 9 sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu, kana wasu mutum 10 sun haɗa da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su. Wasu hotunan abin mamaki sun nuna yadda ruwa yake tafiya da motoci, gadoji da ambaliyar ruwa ta mamaye su, da manyan motoci da suka makale akan hanyoyi da ambaliyar ta mamaye jiya Laraba. Haka nan wasu iyalai 8 waɗanda suka tsaya a barandarsu suna kallon ruwan, su ma ruwan ya tafi da su sakamakon ambaliyar ruwan kwatsam a garin Hyderabad. An gano gawawwakin 2 daga cikin su kuma ana ci gaba da neman sauran 6, inji jaridar Times of India. Dan tura ma'aikata daga rundunar sojan ƙasa da kuma jami'an agajin gaggawa don kwashe mazauna garin da suka makale. Ma'aikatan kashe gobara sun shiga rana ta 5 yau Alhamis a kokarinsu na kashe gobarar daji a wani gandu a tsaunin Kilimanjaro, wanda shi ne mafi tsayi a Afirka. Minista albarkatun ƙasa da yawon buɗe ido na Tanzania, Hamisi Kigongalla, ya faɗa jiya Laraba cewa wutar tana barazana ga yankin muhallin halittu, wanda ke ɗauke da halittu daban-daban da suka haɗa da tsuntsaye, macizai da kuma dangin kadangaro. Kigongalla ya ce busasshen yanayi, iska mai ƙarfi da kuma wurin da gobarar ta tashi na kawo cikas wajen ƙoƙarin shawo kanta. Jaridar Citizen ta rawaito cewa Kigongalla ya faɗa jiya Laraba cewa wanda za ta sayo jirage masu saukar ungulu domin ƙarfafa yaƙi da gobarar daji. Ya kuma umarci hukumar kula da gandun daji ta Tanzania da ta inganta kayayyakinta na kashe gobara. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov ya yi murabus yau Alhamis bayan an shafa kwanaki 10 ana tashin hankali biyo bayan takaddamar zaɓe. Yana cewa yana sanya kauda rangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga waɗanda suke neman ya sauka da kan kujerarsa. Kyrgyzstan ta fada cikin rikici tun ranar zaben 'yan majalisa na ranar 4 ga watan Oktoba, wanda 'yan adawa suka yi watsi da shi bayan da aka bayyana abokan Jeenbekov a matsayin waɗanda suka lashe zaben. Bayan da magoya bayan 'yan adawa suka fantsama kan titina da kuma kwace gine-gine na gwamnati, hukumomi sun soke zaben. Jeenbekov ya sanar a makon da ya wuce cewa zai murabus, amma wannan makon ya dan jinkirta, yana cewa zai ci gaba da zama a kujerarsa har sai an gudanar da sabon zaɓe. A jiya Laraba, John Bekob ya amince da zaɓin majalisa na Sadir Japarov, mai kishin ƙasa wanda magoya bayansa suka fito da shi daga gidan yari a makon da ya gabata don ya zama Prime Minister. Japarov da magoya bayansa sun buƙaci John Bekob ya sauka. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi mummunar faduwa a ranar ta biyu a jere zuwa yau Alhamis, yayin da ake ci gaba da rikicin siyasa a Washington kan sabon ƙudurin tallafin coronavirus. Kasuwannin ta Japan ta fadi da 0.5 cikin 100 a yau, Kospi ta Koriya ta Kudu ta fadi da 0.6 cikin 100, yayin da T-Sec ta Taiwan ta fadi da 0.7 cikin 100. Kasuwar S&P ASX ta Australia ita kadai ce ta haska a yankin, da ta cira da 0.5 cikin 100 a hadadar da aka yi da rana. Hang Seng ta Hong Kong ta fadi da kashi 1.1 cikin 100, Shanghai Composite ta yi kasa da sama da maki 2, Kana Sensex ta Mumbai ta yi kasa da 0.7 cikin 100. Sakataren Bai Kimanin Amurka Stephen Mnuchin ya faɗa wa manema labarai jiya Laraba cewa yarjejeniya kan sabon tallafin kuɗi da wuya 'yan majalisa su iya amincewa da ita kafin zaben ranar 3 ga watan Nuwamba, yayin da shi da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi kansu ya ci gaba da rabuwa kan bayanai.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko a yau ne aka yi bikin tunawa da matan da ke zaune a yankunan karkara a duniya. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba irin kalubalen da mata mazauna karkara ke fuskanta. Jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na da ɗimbin mata da suka tsere wa yankunansu na karkara sanadiyar rikicin Boko Haram. A wannan rahoto da Haruna Dauda ya aika mana daga Maiduguri, za ku ji da wasu mata ke fama da matsalolin rayuwa da kuma irin matakan da hukumomi suka ce suna ɗauka don sauƙaƙawa mazauna yankunan karkarar wahalhalun da suke fuskanta.
Ranar 15 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da matan da ke karkara, wadda mafi yawan matan da ke karkara ba su san ma da zamar wannan ranar ba. A ƙasar dai matan da ke karkara su ne matan da ke fama da matsaloli daban-daban, kama da matsalar talauci da ƙarancin ilimi da rashin samun kariya da dai wasu matsaloli na rayuwa. Jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro, wadda kuma ya haifar da tumbazan 'yan gudun hijira da daman gaske, musamman mata da ƙananan yara da ke zaune a karkara. Wannan zakan wasu suke samun mabaka a sansanonin 'yan gudun hijira. Na yi tattaki zuwa ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri, ganin cewa har yanzu ƙauyukan akwai matsalolin tsaro, wanda zan tada wata da take ta fito ne daga garin Baga.
Sunana Sa'adu Tuani. Muna nan muna wahala muna kama, Allah ya yarda muna nan muna son wahala amma Allah ka mana sauki.
Kamar mu wani irin wahala na menene?
Kamu da marayu.
Kuna da marayu a kan
jike ma? Kuna da marayu.
Samun dogon gari zuwa zo.
Mun tashi daga Baga.
Marayu nan kuna ne a gaban.
Marayu na ina da 'yan mata 5 maza 2.
Ya bakwai kenan. Me gidan naki bai samu sa?
Me gidana mun yi hijira yi kariya ga fasu ne Haris.
Eh kamar abinci ne ba ku samu ko menene?
Eh abinci ma wani bai da katin abinci wani yana da shi.
Sai kina da shi?
Eh bane da shi gaske.
Ba ki da shi? Kake ce da waɗannan marayu?
Marayu muna nan dai muna shan wahala mu nema har muna fista masara ma a cikin gari.
An ci wani lokaci ma kukan turu yaran ku su yi bara. Samu abin da za ku
yi. Samu abinci.
Na kuke bubaɗi damuwar ku ga gwamnati, ne kuke so gwamnati ta taimaka a cikin wannan sasani naku?
Za mu ce gwamnati ya taimaka mana da abin shi da kula mana da yaran mu a makaranta shine damuwar mu.
Hajiya Zuwa daga Mode ita ce commissioner ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno da kuma sun ma tabbata game da irin matakan da suke ɗauka na taimakawa matan da ke zama a karkara.
Kun san yanayin abubuwan da suka faru a Borno, musamman matsalar mu da 'yan Boko Haram ya kasance yawancin mutanen karkara abin ya fi shafa, domin a cikin wannan hali sun bar gidajensu a ƙauye, yawanci kuma manoma ne. Saboda haka matan mu na karkara a gaskiya wannan fitina ta Boko Haram ta fi shafan su. To a gwamnace dai shi yasa shi mai girma gwamna Professor Babagana Umar Zulum ya ba da karfinsa wajen tabbatar da cewa an samu zaman lafiya domin mutanen mu na karkara su koma gidajensu. Domin in sun koma gidajensu za su ci gaba da harkan noma, don to mu a Borno sana'an noman ita ce sana'ar mu to yau mun waye garin Allah mun tsinci kanmu a cikin wannan hali ko waɗanda suke zaune kamfin ƴan gudun hijira wasun su mata misali a ƙauyuka daban-daban ana hada su cikin wannan talafi don a kyautata wa matan ƙauye da suke noma da kiwo
Haji Yazuwa Ragambo kenan kwamishinan ma'aikatar harkokin mata na jihar Bondo ke bayani game da wannan rana na yau wato ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar matan karkara Haruna Dodibiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dodibiu To a can da magaram da ke jamhuriyar Nijar kuwa da safiyar yau ne hukumomin yankin suka bude makarantun boko bayan da aka kwashe watanni dalibai na zaune a gida su nazirar annobar COVID-19 daga da magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana
An koma makarantar ne cikin matakan kariya na corona kamar yadda aka saba dalibai da malamai sun hallara a makarantu daban-daban Habu Mudi magatakarda ne na director ilimi na secondary yace suna da kayan aiki na fara wannan karatu
muna da kayan aiki duka kamar da muka saba na kotu shekara sai dai ba iya cewa ana da su kamar irin na shekaru na wancan da suka wuce bakin gulgudu nan muna da wanda za a yi fara ita wannan kwalkwalkin kakin kuma wancan wanda aka ga muna sun kamo hanyar suna shirin zuwa za a tura mana su dan mu samu daga ba sai a rarraba musu da
shi
da sattar kai da shi kamar kai da duk da wani wani suna sama hanya kuma da matsalar da malaman makaranta muke ganin lalle su zo su kama kurum a kuma na kwalfin da matsalar da mun menene ba su kan biya ne nasu na alawus da ake ba su akan lokaci kamar misali ba su contractual da ke da nan ba komai bane ba abin da muka saba yi ne mutane nan da suke son haram a kowane lokaci su zo su biya mana matsalolin wanda za mu samu magance shi a wannan cikin jihar sai wanda kuma ya kare mu sai mun aika shi can gurin magabatan mu kuma za mu aika shi nake ganin in Allah ya rabba wata matsala tunda muna gane mu shi mu da su saboda bori dai na ci maza yadda ka lafarkin shi ake so ta da maganin su shiga kuma ta Niger gaba da ilimin ya ci ma
su ma ana su waje kananan makarantu na primary sun ce tuni suka yi tanadi na komawa wannan karatu cewar Arali Bubakar director na kananan makarantu
kayan aiki da ja suna ga hannun inspector tun bara ma da kan mu kare lakol akwai mun samu kayan aiki da muka ba su muka ce Sa'adu na saboda su fara da su abu na biyu kun gani akwai wannan haraka kamar bisa coronavirus wannan saboda gwamnati ta ba da umurni da cewa diba yanda za a yi kamar yara da mushanni da duk wanda yake kulda nan da ka tare da masu koyawa kowa da kowa ya dauki matakai ya diba matakan da gwamnati ya ce a bisu
komawa makarantar an yi ta babu matsala cewar Musa Kamara jagora na makarantar Lisi Ahmadu Kuran Daga ta share fagen shiga jami'a ta nan da magaram
mun yi emploi du temps duka na professeur da komin mun bada les emplois du temps na élève yau duka kowane professeur ya shiga ya rubuta cikin class abubuwan da za a yi an ba mu bikoki da komi da komi da karton na kayina babu matsala kuna gani ga abin ga guda hudu nan wanda aka shide su
kuwa gwamnatin jihar da magaran Isa Musa da ya kaddamar da komawa makarantar jan hankali yayi ga dalibai kamar haka
da uwayen su da gwamnati kowa na irin nashi kokari to ya kamata su zan su san ciwon kansu su tsasi aiki
Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar Abari kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka kuma sai rubutu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz ya hada mana kan yadda aka bude makarantu a yankin jihohin Adamawa da Taraba.
Habiba Ibrahim.
Wace makaranta?
Elkelin, na ji daɗi.
Ko me sake jira ne?
Don mun kusa mata mun shi da gida.
Sunana Saliu. Ni ina aji nan da su. Gaskiya mun yi farin ciki sosai saboda mun dade ya zaune a gida.
Wasu dalibai kenan. Amma bai na farin ciki su sake bude makarantu. Bayan da aka shafe da watanni biyar a gida sakamakon bullar annobar cutar ta coronavirus.
Gaskiya yau na nuna farin ciki na ga dawo makaranta.
Kamar birane, su ma kanan hukumomi. Sun bi saho wajen bude nasu makarantu ga mai ta bakin wasu dalibai a garin Ganye dake kan iyakan kasar Kamaru.
Da farko sunana Awal M Muhammad, dalibi a makarantar Government Junior Secondary School Old Market Ganye. Ni ne shugaban dalibai na makarantar. A gaskiya ina farin ciki da dawowar mu makaranta. Kasancewa da ba don wannan annoban ba da mun dade da rubutawa. Fata na dai Allah ya ba mu sa.
Nice ne suna dogara Ezekiel Alibata makaranta Government Junior Secondary School on Market Ganye. Na ji daɗi yadda aka buɗe wannan makarantar da rubuta exam na GCSE. Allah Ubangiji ya ba mu sa.
Sunana Bilkisu A Muhammad, ni ɗaliba makarantar Government Junior Secondary School on Market Ganye, shugabar ɗalibai. A gaskiya dai ina shirye-shiryen karatun da aka koyar da mu. Ina karatu ina duba akan Allah dai ya ba ni sa.
Sai ko za a ce rufe makarantun ya jawo a yanzu. Hassan Boboy, wani malami ne da ke karantarwa a wannan makaranta ta tsohuwar kasuwa.
COVID-19 ko kuma coronavirus ta haifar da illa mai yawa a bangaren ilimi a Najeriya. Don dalibai sun shafe wata da watanni suna zanne a gida. Wannan zai jawo cikas koma baya a bangaren ilimi. Don ba kowane dalibi bane ko daliba ya tafi tana zanne a gida ta buɗe takardunta. Kai karatu ba kowa bane suke da reading culture.
Ga yanzu a wasu makarantu da na duba a jihar Adama da Taraba, musamman ma makarantun da ke karkara, akwai matsalar tazara da kuma feshin da aka ce za a yi. Kana kuma ga rashin na'urar duba zafin jiki, batun da kungiyar malamai ta NUT ke makokawa. Komar Rodin Nathan shine ma shugaban kungiyar malamai ta NUT a jihar Adamawa. Ya ko bayanin halin da ake ciki a yanzu.
Gwamnati ta san ba mu da ajujuwan nan. Gaskiyar magana, za mu aje yaran a gida ko za mu yaya da su? To register 350 kenan. To an ce maka za ka yi tazara mita 2
mutane shin aje.
Dan tambayan da za ka so ma tambaya shine ba? Shin kam me yasa mai hada yaran nan 150 an aje daya?
Shin
rashin malamai ne ko rashin ajujuwa? Idan rashin malamai ne an samu kari malamai? Idan kuma rashin ajujuwa ne akwai ajujuwa da aka samu? Sannan kuma aka ce idan za a yi tazara din in ta kama ayi shifti ayi shifti na kuma neme karin wukatai wanda za a yi shi ne nace ba yanzu duk aikin nan fa akan malami ne zai sauko kuma duk maganar da ake ba kira sunan malami ba
wajen gilo
ba akan malami ba malamin nan fa ya zauna shekara 14 a primary bai da promotion, bai da leave grant, bai da yali increment. Malamin ne yanzu kana so ka sake daura masa wannan nauyi, kana sake kara masa wani lokaci, akwai kudin da ka shirya zaka bashi?
Ko ba ku ba su yawara bai lokacin suke
ai shi ne shawara din ai an shirya mu meeting ai na fadi wannan a meeting
tun farko hukumomin ba da ilimi a matakin jihohi sai da ku suka ce sun shirya tsauka kafin masu ba da umarnin da a bude makarantu. Dr. Sani ya ke ku da ke zama shugaban hukumar ba da ilimin bai daya ta UB a jihar Adamawa. Ya ma bai na mi irin matakin da suka dauka kafin su bada umarnin a bude makarantu.
Lalle mun zo na mun yi tare. Na farko tukuna dole ne a tabbatar ana da wannan face mask din nan da sabulun da wanke-wanke da su bokutan da sauransu da kuma desa sai tazara din. To da damuwa yanzu shine taurin tazara. Na bi dama aji akwai yara 40 cikin cinkoso.
Wasu ma kusan 100.
Wasu ma kusan 100. Yanzu an ce ai dan ba da tazara to kaga wannan sai an fasa su zuwa ajujuwa guda uku. Saboda haka in aka fasa aji uku kuma dole a nemi malamai daban-daban guda uku. A da malami guda daya zai dauke su dare da wani abu. To amma yanzu za a fasa su guda uku. To dole ne wasu su zo da safe, wasu su zo da rana, wasu su zo da yamma. Wannan ne zai taimaka a samu ai tazaran. Sannan kuma a samu a cimma wannan asaran nan da aka yi na watanni hudu ko biyar. Dole ne a gara ta.
Ta muka da malaman da su cika wannan gurbi.
To malaman din dole ne a zo a taimaka. Malaman suna nan dole su yi sacrifice. In dama kana aiki awa takwas ne a gurin nan to yanzu dole ka dan taimaka. wannan dan lokacin ne har lokacin da zasu gama term din su rubuta jarabawar su
ko kuma zaku taimaka musu ganin kan cewa akwai ma malami a kanin komai da har yanzu ba a biya su ba ga kuma hutu da sanzu
to gwana da gaskiya wannan ma muna nan muna kiran gwamnati akan a zo a yi wannan malami ana nan ana neman taimako daga gwamnati shi ma gaskiya ga a ga za masa a dan biya shi hakokin shi ba dai wane yake nema ba dan kadan ne sai a samu a basu
yayin da ma ake bude makarantu wani batu kuma da ke tasowa a yanzu shine na karin kudin makaranta da ake yi musamman ma makarantu masu zaman kansu duk da cewa gwamnatin tarayya ta alƙawarin cewa za ta taimaka Malam Abdulrahman Marafa da ke cikin shugabannin kungiyar masu makarantu masu zaman kansu a Najeriya ya ma bayyana dalilan su na karin kudi
eh aji idan akwai dalibai sai a ware musu aji yanzu wasu makarantu staff room ma ya zama class library ma an gyara shi ya zama class don saboda dai ya zama to an cimma wannan buri da ake bukata da
akwai mutum kan cewa kun tsawala kudade yanzu akwai muka tattu zama da misali kan cewa da kudin da wuce 17,000 ba amma yanzu kusan 37,000 an yi yayi dashin goron zabi da sunsu
eh haka ne wato abin da yake faruwa shine kowane makaranta suna da tsare-tsare irin nasu to wajen kara kudin makaranta har ga Allah bai kamata a ce an tsawwala ya kai kaman karin da zai kai 300% abu ne wanda muka sani komai ya kara a kasuwa ba wai ita makaranta ita kadai ba da an samu kari a wurare daban-daban idan ka duba ka gani sai to an kara abinci ma ya karu abubuwa kuma sannan malaman mu yanzu abin da nake gaya maka sai da gwamnatin ta ma dauki salarin malamai ba na makarantar ba na gwamnati ta challa shi ya kai wani munzumi an kuna kan kokarin yin haka to kaga mu ma dole a private sector ya zama to mun mai da hankali a wajen wannan to amma wannan duk da haka yadda muke tsawatawa a masu makarantu masu zaman kansu ba hujja bane wanda za a ce kuma an kawwala ya kai can kowanne tana da kima da za ta duba da bai kamata ta kara ya wuce 20-30% ba wannan lalle muna shan kullun su akan haka
kun zama da gwamnatin tarayya ita Federal Ministry of Education ma ga tarayya ilimi ta tarayya ta ba ku wani tallafi an ba ku tallafi ko
eh a'a tallafin da yana kan processor yanzu mun zauna da minister shekaran ranar alhamis sun zanna da shi mun tattauna abubuwa da dama a ciki kuma akwai tallafin da kuma akwai abin da ake kira survival fund wanda wannan an tanada shi ga malamai malaman makarantu masu zaman kansu wanda za su cice ka form din malami direct taimakon zai zo daga ainihin federal government za su iya bada fama da 30,000 zuwa 50,000 wannan shi ne tallafi da gwamnati za ta shigo ko za ta shigo da shi amma ana kan process din magana da yake gaya maka har yanzu babu tallafin naira daya da federal government ta cire ta ce ta ba wa makarantu masu zaman kansu bisarfi ta jiya ba a kundi wanda aka ce an ware wani tallafi na musamman wannan abu a makarantu masu zaman kansu
kuma da menene fata ko shine Allah sa an dawo makarantu lafiya Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to gaida Ibrahim Abdul Aziz wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
sarai kamar kullum Allah ya kawo mu wani sati domin kawo muku labaran wasanni shine labaran wasannin wannan sati sai batu ne kan wasannin sada zumunci da kungiyar kwallon kafa Najeriya wato Super Eagles tayi da kasashen Algeria da kuma Tunisia da aka gudanar a kasar Australia a fafata da aka yi da kasar Algeria an tashi Algeria na da ci daya ita kuwa Najeriya ba ta da maki sai na biyu da aka yi tsakanin kasar Tunisia inda aka tashi 1-1 manufar wannan wasan sada zumunta shine ya sha da fage domin tunkarar gasar cin kofin kasashen Afirka kan hakan ne na gayyato mai sharha kan harkokin wasanni da rubutawa Musa Ishola akan ji ajeyi ne domin yayin bayani dangane da halin da kungiyar kwallon Super Eagles din ke ciki ga abin da yake cewa
akwai alamun gaje a jikin su idan ka dubi wasan mu da Algeria ga cewa ba inda muka yi fice inda kawai zanzan ce mun yi fice shine mai tsaron gidan mu tunda ya hana shiga kwallaye su shiga cikin raga da yawa amman da wannan ɗayan da ya shiga idan ka duba wasa na biyu mu dan yunkuro ba wasu boda mun jefa kwallo ba a raga ba saboda wannan ba akwai wasu wurare da naga cewa mun dan yi kokari kamar a baya number 3 da number 2 gaskiya sun yi fice da shi kuma mai tsaron gidan mu amma idan ka duba tsakiya to anan ne muke da matsala ban san me tunanin masu hudar da ƴan wasan mu ba suka kawo Amin Musa yanzu ya buga tsakiya Amin Musa ba mai buga tsakiya bane idan kuma ka duba Leon Balogun idan yaje ba ya dawowa da wuri to shi ma gajiya ya gaji so gaba ɗaya idan ka duba tsakiyar mu da tsakiyar wanda kike mu defense akwai wanda suke so suna tsake ne suna kare gida da kuma wanda suke so suna tsake ne su suke bada kullu mana gaba to duka gaskiya muna da damuwa wannan wuraren
to me kenan abin
ya kamata ne a nemi su waye za su iya tsayawa a wannan wurin su tsaya tsayin daka su tsare gida sannan kuma su dinga ba wanda za su jefa kwallo a raga su dinga ba su
menene ya kamata ce shi ne horar da wasan da
ai na sha fada ni dai a rayuwa cikin rayuwa na dai na fi so a ce mu samu dan Najeriya mun da ya san Najeriya wanda ya san yaran Najeriya yanzu ya zama shi ne mai horar da wasan Najeriya idan ba haka muka yi ba kaga shi garin Rodi sai dawo tunda aka je hutun kullun nan ya koma garin su yanzu ma daga can yake da abubuwan da yake yana yi a garin su ne
wannan dama shiri ne don mutun kara wasan da za yi na zuwa cin kofin kasashen Afirka a tada tsumin su ne yawa to ya kaga abun zai kasance
in dai da wannan ne za mu je mutunkari ko Benin Republic ko kuma Lesotho to gaskiya muna da sauran aiki saboda kamar yadda na faɗa shi ma masu horar da ƴan wasannin sun zo suna abin da ake cewa experimenting suna gwadawa ba san da walawai za su ɗauka ba to kuma yanzu nan za a yi wasannin a wajen sati biyu ko uku yanzu masu zuwa don za a yi a wata mai zuwa ne kuma za a yi su a biyu ne za a yi ɗaya mako mai zuwa kuma a yi ɗaya to haka wasanni biyu za a yi a jere kenan amma wannan yana gaba na faɗa su ne gasun gaji gara a nemo masu kuzari a nemo masu karfi a nemo masu zuciyar cewa suna son su buga wasa ma Najeriya su yi rawan za su taka rawan da za a zo a gani amma idan da wannan ne za mu je to gaskiya ba yi tsammani za mu je ko ina ba
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
tare da Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaici
hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekara 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19 shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO Shumiya Suminantana ta fadawa yau Laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin indiya a cewar jami'a a yau din nan alhamis wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke cewa mutum 9 sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu kana wasu mutum 10 sun hada da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su ma'aikatan kashe gobara sun shiga rana ta 5 yau alhamis a kokarinsu na kashe gobarar daji a wani gandu a tsaunin Kilimanjaro wanda shine mafi tsayi a Afirka bisa albarkatun kasa da yawon bude ido na Tanzania Hamisi Kigongalla ya faɗa jiya Laraba cewa wutar tana barazana ga yankin muhallin halittu wanda ke ɗauke da halittu daban-daban da suka haɗa da tsuntsaye macizai da kuma dangin kadangaru shugaban kasar Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov ya yi murabus yau alhamis bayan an shafa kwanaki 10 ana tashin hankali biyo bayan takaddamar zabe yana cewa yana sanya kauda rangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga waɗanda suke neman ya sauka da kan kujerarsa. Kyrgyzstan ta fada cikin rikicin ranar zaben yan majalisa na ranar 4 ga watan Oktoba, wanda yan adawa suka yi wati da shi bayan da aka bayyana abokan John Bekov a matsayin waɗanda suka lashe zaben. Bayan da magoya bayan yan adawa suka fantsama kan titina da kuma kwace gine-gine na gwamnati, hukumomi sun soke zaben.
Masu haro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya a wannan yini, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Babalawan da ya ci ni gabatarwa, sai kuma Julie Latest Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.